sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu tsaron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su goma su na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama ta sharto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne ta da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji kiran da ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ta yi wa kamfanoni masu hada magunguna domin su samar da maganin yaki da cutar zazzabin malaria sai Salo Garba zai shigo da shirin sa na da rashin tayi sai kuma labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amma ko da ne yake tsaron ministan harkokin wajen China Wang Yi zai yi tattaki zuwa Koriya ta Arewa bayan taron koli tsakanin shugabannin kasashen Koriya ta Arewa Kim Jong-un da takwaran aikin sa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in taron koli da zai shiga tarihi. China ta ce ministan harkokin wajen nata zai je Koriya ta Arewa ranar 2 da 3 ga watan Mayu mai kama gobe idan Allah ya kai mu. Sanarwar gajeriya da sun din ta bayar a yau litinin bata kunshi karin bayani kan abin da a wato taron jami'an kasashen biyu za su tattauna a kai ba. A jiya Lahadi jami'an Koriya ta Kudu suka ce shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa yana shirin zai gayyaci kwararru da yan jarida daga Koriya ta Kudu da kuma Amurka su kalli lokacin da Koriya ta Arewa za ta rufe tashar gwaje-gwajen makaman nuclear ta cikin wannan wata na Mayu da zai kama da goben idan Allah ya kai mu. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili a jiya Lahadi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da Amurka suka kulla da Iran kan shirin nuclear farisar muddin ba ayi wa yarjejeniyar kuskurima ba idan wa'adin sabunta shirin ya zo cikin watan gobe. Da yake magana Isaiah Pompeo ya ce ba kamar gwamnatocin Amurka da suka wuce ba shugaba Trump yana da cikakken shiri kan Iran wadda aka tsara da nufin tinkarar jerin barazana da suke fitowa daga hukumomin kasar a Tehran. Ana ta bangaren Iran ta ce ba ta da niyyar canji ga yarjejeniyar da ta kulla da kasashen Jamus da Faransa da Britaniya da China da Russia da kuma Amurka ta kowace hanya ciki har da kulla wata sabuwa. Rokoki sun afkawa wasu sansanonin soji a Syria da wato a Hama da kuma Aleppo a daren jiya Lahadi lamari da tashar talabijin ta kasar ta kira tsaukana daga makiya. Jaman Syria ba su ba da karin bayani kan wadda ke da alhakin kai harin ba da kuma ko akwai waɗanda harin ya jikkatar. Amma kungiyar rajin kare hakkin bil'adama a Syria ta ce rokokin sun auna sansanoni ne da ke kusa da babbar tashar jirgin sama da ke Aleppo da kuma wani sansani da ke Hama inda aka girke sojojin kasar Iran. Ana zaton Isra'ila ce ta kai hari kan wani sansanin mayakan sama na Syria da Iran take amfani da shi a farkon wannan wata. Farisa ta yi ikirarin cewa wato an kashe ƴan ƙasar ta 7 a wancan farmakin. A halin da ake ci kuma dakarun ƙasar Syrian sun yi nasarar sake kama wasu ƙauyuka a gabashin kogin Euphrates a jiya Lahadi kamin ƴan tawayen ƙasar ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira SDF a takaice waɗanda ke samun goyon baya daga Amurka su kwace waɗannan ƙauyuka daga hannunsu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Afghanistan hukumomin kasar sun ce fashe-fashe biyu sun auku a Kabul babban birnin kasar a safiyar yau litinin agogon yankin. Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ce an kashe akalla mutane 21 wasu 40 kuma sun jikkata a harin da aka kai a ɗaya daga cikin unguwanni da suke da cikakken tsaro. Ma'aikatar cikin gida ta kasar ta ce mutane 25 ne suka halaka a hare-haren. Wasu majiyoyi daban-daban sun ce akalla ƴan jarida 5 ne suka halaka a waɗannan hare-hare. Harin farko an kai shi a harabar hukumar leƙen asiri ta ƙasar da masu aikin agaji da ƴan jarida suka hallara a wurin sai fashewa ta biyu ko ta auku inda wakilin kamfanin dillancin labarai na Faransa ya rasa ransa. Babu wata ƙungiya ko mutum ɗaya da ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan hari. Yau litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan Washington DC cikin batutuwa da ake sa ran shugabannin biyu za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓakar tattalin arzikin Najeriya a ƙasar Afirka mafi yawan al'umma kusan miliyan 200 a halin yanzu. A bara gwamnatin Trump ta amince ta sayarwa Najeriya jiragen yaki da wasu kayan fada kan kudi dala miliyan 600 domin taimakawa sojojin kasar waɗanda suke fafatawa da mayakan sa kai na Boko Haram da kungiyar ISIS da kuma sa ido kan fasa korin miyagun kwayoyi da makamai da kuma masu safarar mutane. Yarjejeniyar sayarwa Najeriya makaman ya cije ko kuma ta cije a zamanin gwamnatin Obama saboda fargabar keta yancin bil'adama a kasar dake Afirka ta Yamma. Ganin shugaba Buhari yana fuskantar neman wa'adi na biyu, babu mamaki idan ya kama kafar Amurka ta ƙara baiwa gwamnatin sa ƙarin taimako ta fuskar kayan yaki domin cikata alƙawarin sa na kawar da Boko Haram kwata-kwata.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika. Kamar mun fara da kiran da ma'aikatan kiwon lafiyar Najeriya ta yi wa kamfanoni masu hada magunguna domin kawo ƙarshen cutar malaria. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron wanda aka gudanar da shi a gargashin wata cibiya mai suna Corporate Alliance on Malaria in Africa an shirya shi ne da zummar tattaunawa akan matakan da za a dauka domin yaki da cutar ta malaria. Pharmacist Ahmed Yakasai shine shugaban kungiyar masu hada magunguna ta Najeriya kuma ya mun karin haske game da matakan da suke dauka na yaki da cutar ta malaria.
Yanzu National Pharmaceutical Research and Development wannan cibiya da muke kokari aka kafa a Abuja ta binciken sababbin magunguna daga gargajiyar magungunan na ganyayyaki da tsire-tsiren da Allah ya hore mana yanzu suna da magunguna kala 8 amma wanda suka fito da shi har aka shiga kasuwa shine maganin ciwon sikla wato ana kira sunan maganin Neprosa yayi nisa kuma in Allah da in kana shan sa da wahala ka samu crisis ka samu matsalar ta taso dan har kasoshi na gefen suka zo su sayi wannan kuma an yi nisa da su da wani katon company suna so su ringa yi da yawa. Sannan akwai maganin malaria nan, akwai maganin da zai sa koda kana da kanjamau ya kara maka karfi ya kara maka yawan abin da muke kira CD4 count garkuwar jikinka ta dage zuwa. Akwai kuma maganin fata da dai sauransu wajen guda 8 so ana yi banda kuma waɗanda aka yi a jami'o'i.
Bincike da ya nuna cewa cutar malaria na halaka mutane kimanin 300,000 a Najeriya da ma nahiyar Afirka, kuma haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu zai taimaka wajen magance wannan cuta a nahiyar Afirka baki daya, kamar da pharmacist Ahmed Yakasai ya yi bayani.
To kamar da ka sani ita harkar magunguna abba ce ba kawai wacce ta shafi Najeriya ba, duniya ga baki ɗaya ne saboda magana ce ta magani da kuma lafiya, yaya magani zai a jikin dan adam ya kuma dan adam zai yi wa magani in ka sha shi. Kamar yadda girdiga ta nuna tun ma ba ga yara da suke daga shekara 5 ba zuwa ƙasa da kuma mata masu juna biyu suna samun matsala sosai ana rasuwa kuma wasu na jigata wanda shine ya kawo cewar in ka duba ba ma wai Najeriya ba Afirka gabaki daya nan ne matsalar tafiyewa. Yanzu ana magana kashi 90 na maganar malaria yana Afirka sai sauran wasu Asia da suke da shi. To kuma bismillahi abu ne babban al'amari wanda ko kwanan nan da aka yi taro a Ingila na Commonwealth yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna ya wannan matsala take kuma ya za a shawo kanta nan da shekara 5.
Shi dai wannan taro da aka gudanar a nan birnin Lagos ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya da kuma magunguna. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, zuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da
bin. To, kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai dake bisa inji.
Ya rika bai san da ke ba mu ba kai ba ban ba na ilahi ya ilahi ya na ilahi ya sauka da gina dai ka bai san
Wallahi jikan marigayi Musa dan Kwairo har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
kudi a kashe sauta hanya mai kyau kudi a kashe sauta hanya mai kyau kudi a kashe sauta hanya mai kyau kudi a kashe sauta hanya mai kyau
jama'a assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ni Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da rashin tayi yau shirin zai mai da hankali ne akan wata matsala da ta kunno kai a kasuwar kantin kwari da ke Kano kasuwar kwari kasuwa ce dai da ta dade kuma ta yi suna a Najeriya da wasu kasashen yammacin Afrika to sai dai a yan kwanakin nan kamar kasuwar tana sulalewa ne kadan kadan daga hannun kanawa zuwa hannun yan China to ko me ya jawo hakan Wakilin murar Amurka da ke Kano, Mamud Ibrahim Kuri, ya zagaya kasuwar domin gano musabbabin wannan halin kama wuri zauna da ƴan China ke yi a kasuwar. Ga Mamud Ibrahim Kuri da firar shi ta farko.
Suna Kabiru Musa, batun muke na maganar kasuwanci. An ce galibin kasuwannin nan da suke Kano ƴan China sun mamaye su, musamman wannan kasuwa ta kuta kantin kwari. Ya abin yake ne.
Assalamu alaikum jama'a. Gaskiya abinda ka tambaya haka ne kasuwanci ya lalace musamman kantin kwari. Tunda yanzu ta kai ta kawo zaka je ka siyo kaya a hannun dan China zai baka farashi zaka ci naira 2000 naira 1000 wani ma abinda zaka yi sai dai hakuri. Saboda mun samu wasu ejoji daga cikin ƴan China daga cikin mutanen mu kai sun je sun ba ƴan China hadin kai suna zuwa suna musamman da hanyar harkar kasuwanci nan wanda da ba haka muke ba. Saboda da yadda muke harkar kasuwancin namu na kantin kwari za mutun zai je Kotono ko zai ba da order daga China za a kawo masa kayan sa yazo ya sa farashin sa inda ya ga dama harka tana cikin arziki da wadata kowa yana walwala amma yanzu da zaka duba kasuwan nan in ka san ta ala ka san da baka take ba saboda yanzu ka duba mutun ne zaka ga yanzu mai jarin dila 1 dila 2 dila 3 dila 5 bai da jari saboda me bai da jari ka je kasuwa kaya 200 ka ci 2000 kafin ka siyar kai sati biyu sati uku baka siyar baka yi lissafi in kana da matar ka daya da ƴanka biyu ko biyar kafin ka siyar ka cinye ribar da ka ci ka fara taba jarin ka kawo wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntan mu da su duba wannan abu musamman sarkin Kano masayin tattalin arziki ne gwamnan Kano ya zo ya kama tiya ce ka wanda bai san abin da yake ba tunda ba dan kasuwa bane bai da kanti a kasuwa bai san yanzu ka kawo maka kaya kace siyar ba zai abin
nan to amma kafin a kai ga haka su misali ƴan kasuwa kowanne yankuri kuka yi dan ganin cewa matsalolin nan da ƴan China suka zo suke nema su ci ku yaki kun yi wa kanku garkuwa
yo babban matsala da muke samu muna kai korafan wajen shugabannin ƴan kasuwa amma gaskiya bamu da jagoranci saboda mutane ne wanda ake ba ma san zuciya me yasa zuciyar da ake ba su mutum ne ka dauke shugaban kungiyar kasuwar kantin kwari amma za ga dan China yana amfani da shi in sallah tayi zai kai ma gibdin shadda in yana da bukata yasa daukan mai yaran sa dako ko waiwai da ka yanzu din nan ni da kake gani na da rigima ta zama dan China in je kai kasuwar ofisin kantin kwari in ba za ba sai ya samu nasara kai sai a bashi nasara a kaina saboda me saboda wannan abin da suke tunanin zai musu riban samu dama ai musu ba to kaga ko shugabanci ya lalace da haka dole
muke amma ai kuma ku ake shugabanta idan haka ne ba ku jin dadin shugabancin nan wannan mataki kuka dauka
yawa mu shi da matakin da muka dauka kwanakin baya muke so lalle a zo a gudanar da zabe mu zabi shugabannin da muke so wanda su ora mana kasuwan mu akan lagi shine abin da muke ta bukata da mai girma gwamnati ya zo yi mana
amma ba ku ganin cewa koda da shugabancin kasuwa wanda kuke son ya zama akwai dokoki da suka baiwa su ƴan China dama na ƙasa da ƙasa su zo su irin wannan kasuwanci
to ai a kwanakin baya shigen irin wannan abin ya faru ba zan faɗi a lokacin wani shugaba bane amma idan muka rubuta musu takarda muna neman da su ba mu gudunmawa akan su je su gawa mai girma gwamnati ƴan China a yabe masu da kasuwa kai su wani kefan su je su zauna su kama office gaba ɗaya suna can ya kasance gwamnati ta samu kuɗin shiga ta hannun su amma abin ya kai abin nan tunda har yanzu takardar wasan da take ba an sa ta amana wanda da an yi wannan ɗan China yana wajen kasuwa can kai a matsayin ka na ɗan kasuwa ka je kasuwa kaya ka zo ka sa farashi a kasuwa ba wanda ya san abin da ba duk wanda ya san halin da kasuwanci yake ciki a yanzu to fa yana bukata inna Allahu wa inna ilaihi raji'un saboda duk wanda ya zo yanzu da kaga mun shiga watan Rajab to amma yanzu kai kanka da ka shigo kasuwa kuri ya ganta saboda duk kananan masu kananan karfi ba su da shi daman karamin mai karfi shine kasuwa shi zai je ya saro a wajen babba ya zo ya kasa a bakin tebur ko yana da dan gefen shago ya zo ya siya to amma yanzu kana kallon da harkan zo da kazo ka ga da filin wajen nan zaka raba ban a cikin sa duk yanayi ne na matsaloli wanda suke faruwa wanda da ba haka muke ba da dan dako ɗan China sai da ɗan dako suke idan ma ɗan dako ba su da su daga China bane amma da take da chance za su mana da su saboda gurbacewa al'amuran
to yanzu menene mafita me kuke so yanzu misali ayi tunda watakila dazu kana ga mana cewa za ku rubuta takarda ta korafi ko wani abu mai kama da haka laifukan nan watakila ba na mutum ɗaya bane ya kuke so a aurore su
to mu dai muna kira daga mai girma gwamnati da shi sarkin Kano sarkin musulunci saboda jagorori ne saboda kamar shi musamman sarkin Kano abin da na ga ma baya masalin tattalin arziki ne ya kamata ya zo kannan sa ne mu ƴaƴan sa ne mu akwai iyayensa akwai yayyensa to ya kamata ya kama dauki a cikin kasuwar Tunkwari yanzu ya samu mai girma gwamnati akan ya za ya fado farfado tattalin arzikin Kwari tunda duk wani abu da muke ciki ina fatan sun san wani abu kun ma ba san wani abu tun daga kamar kwanaki an yi wata ɗan rigima da ɗan rini har kofa gurin su aka je aka yi zanga-zanga kuma wannan matsalar ta faru irin wanda muke magana ce a ba shadda ce ta rini ake mutanen mu suke dan yin ta su zo su buga su ci abinci ƴan can su rinka guguwa a yau
ma suke rinin
su ma suke rinin a yau din nan da a ce zaka fito ɗan China zai kama a tamfa ko shadda ko lisi ke mai wani design ya ba da shi ko ka buga ko ka nike shi ya kyau ke sai in Allah ya da wata ɗaya ko biyu zaka ɗan China ya kawo irin sa kaga ana amfani da kwakwalwar mu
da fasaha
mu da tunanin mu su suna biyan bukatar kansu sai mu zo mu dinga ba su kuɗin nan kai ba za ka kaga ta dadin wani abu da ga ɗan China an ce ga wani abu da yawa Kano ba wani abu da ce yawa kan Tunkwari amma kullun cinikin nan ake kuma suna matsa ƴan kasuwa
kai wannan matsalar ta ƴan China ya ta takaita ne ga ya kasuwar ku ta kan Tunkwari ko akwai abin ya fantsa ma sauran kasuwanni inda suke iya kawo ka
to ai matsalar ɗan China ta fantsa ma a Najeriya tunda me matsalar fantsa ma ta a Najeriya tunda dai kowa yana bukatar sutura da zai sa sannan kuma ɗan China ya zo ya matsar farashin riba tunda yanzu na ga mu a yau na je da su a tamfa naira 100,000 ko shadda ko lisi in Allah da ɗan China ji na sai 110,000 in Allah da zai mai da shi 800 ko 110 to kaga in na ce zan nemo wata 10,000 a gaba
ya
kore riba ga dan mutumin da zai siya shi ta koma yawa to da haka shine matsalar da muke fama da shi zaka muna kira da shugabannin mu to Allah ya kawo daukicin wannan kasuwa saboda muna cikin hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
sai kuma wannan firar
yawa ya labaya sunan
sunana Aminu Bala a kan su kasuwar kantin kwari ina sai da tamfa
wata matsala da ake cewa ta bujiro a sha'anin kasuwa sama anan kasuwar taku da sauran ma kasuwanni an ce ƴan China fa sun yi mamaya ko sun mamaye harkokin kasuwanci a Kano yaya abin yake ne ku musamman a wannan kasuwar taku
gaskiya ne ƴan China yanzu kasuwar kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70% su suke juya ta me ku suke juya ta su suke da kaya su suke rabawa mutane kaya suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da yake mutanen musu din na oda su je su yi chance sai kawo kaya ka je ka siya hannunsa ka zo ka siya a cikin kasuwa to shi yasa kaga dole zan gaya ma cewa in China sun mamaye komai suna su suke juya kaso kantin kwaji
to da ya tsari yake a baya
da tsari yadda yake dan China suna kwatanan ma ake zuwa daga China tun ana zuwa China ana su kaya a wajen su mutun yaje yi oda mutanen nan suka dawo kwatanan daga kwatanan suka dauko kafa suka dawo Kano suka zo dawo cikin kasuwa suka zo suka bude ofisoshin su suke sai da kaje a cikin kasuwa akwai ofisin dan China zaka sai kaya ka zo ka siyar sabanin da zaka tafi kwatanan ko kuma ka tafi China ka je ka yi oda yanzu mutanen mu ba sa yi oda masu yi oda kadan ne ba sa samun dama saboda suwon yan can nan da suka zo
wai wai kana ta magana order ya order nan take ne
order yadda take da zaka hada samfurin kayan ka da kake so ka tura company ka bayar su ka bada kudi a buga ma kaya idan an ma kaya sun baka shipping sample ka cika musu rago falan su din kudin su ka kaska maka kayan ka zo ka dauka yanzu kuma ba ai
to yanzu hakan din misali yaya abin yake kenan ko a ƙasa a wurin yan kasuwar ku wannan salon ne kuke garin ya fice gaba a gare ku
salo da ya fice gaba a salo ne na kuɗaɗo ai da bamba za maka hada ba da bambanci da wanda zai yi oda ya je kawo ya zo ya sai da kayan sa da wanda za a ce dan cana yau ya oda ya kawo ya siya a wajen cana ai kwata kwata ma babu haji ba za maka hada ba ba za ka hada ba ribon ma ba daya bace yanzu kamar kamar bauta yake musu me ko kamar bauta da yake musu zaka je ka sai kaya a hannun dan cana ya san nawa zaka sai kaya nawa zaka sai ya san riba gobe in ka sai kaya misali ka sai dila 1,100 a wajen sa ka zo ka sai 1,100 cibin ka koma zaka siyo wannan 1,100 sai ya mai ma da kayan nan 1,800 kaga riba 1,100 nan da ka sai ta zama 2,000 kaga ko ai bauta yake musu
to wannan yana nufin kamar suna da kantina ne ko kuma a wannan ofisoshi da suka bude da na da ake zuwa a saya a gunsu ne suke da su kawai
eh wasu wasu kamfanin kan suna da kantina wasu kuma ofis ne da su me kantinan su kuwa za su akwai mutanen mu na gari da su aka hada wannan ake mana wannan illa zaka dan cana ya zo ya samu mutum na gari ya zo ya kama mai shago ya zo ya bude masa ya zuba maka kaya a match company shago na dan cana ne to kaga mutun ya jo yayo kaya daga company ya kawo ya zo ya kasa ya san abin da kake siyarwa ya san abin da kake siya shi ma yana kasa kaga babu kasuwanci wanda sabanin in kaje ba za ka je da nisa ba man kaje Lagos ko kaje Ababa kai ba sai sai wai inyamurai wannan ba amma mu Hausa saboda bamu da hadin kai ba mu san junan mu da kanmu muke wa kanmu illa
madalla mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu zamu kawo muku abin da mahukuntan Kano ke cewa akan lamarin yanzu a madadin da wadanda kuka je murayen su da Solomon Abo da Chubahiro Dedone da suka taimaka wajen daidaita mana sauti ni Salo Grab ke cewa huta lafiya
to akai da Salo Garba tawagarsa yanzu kuma ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya tare da Babangida Jibrin
za mu fara sharhin jaridun ne da jaridun da Nation jaridun kuma da daya daga cikin labaran da ke cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka birnin Washington da kasar Amurka domin ganawa da shugaban Amurka Donald Trump a cewa jaridar ta da Nation jirgin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar Najeriya ne a ranar Asabar yanda kuma ya isa birnin Washington a ranar Lahadi a yau Litinin daidai ake sa ran shugaban Muhammadu Buhari zai gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump dake zama shugaban farko na nahiyar Afirka da shugaban na Amurka ya gayyata fadar White House domin tattaunawa a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma na nahiyar Afirka daga nan sai jaridar Daily Trust jaridar kuma da Toronto cewa kokarin yin kiran yoga dan majalisar dattijan Najeriya Dina Mulaya ya ci tura a cewar jaridar Daily Trust hukumar zaben Najeriya ta kasa samun tantance adadin masu zabe fiye da kashi 51 da ake bukata domin tantance sunayen waɗanda suka nemi a yi kiran yoga dan majalisar dattijan Najeriya da ke wakiltar kogi ta yamma sanata Dina Mulaya sai kuma jaridar Dizzy jaridar kuma da ce wasu 'yan bindiga dadi sun kashe mutane 14 a wani kauye da ke jihar Kaduna a labarin da jaridar Dizzy ta ruwaito ta ce 'yan bindiga dadi sun kashe wasu masu hakan ma'adinai a kauyen Janruwa da ke yankin Maganda a karamar hukumar birnin Gwari jaridar ta ruwaito fito cewa wasu daga cikin waɗanda aka kashe an kona su ta yadda ma ba iya gane su wannan da yana daya daga cikin harharen da ake kaiwa a yankin na birnin Gwari a yan kwanakin nan sai jaridar Vanguard jaridar kuma da tace shugaban kasa Muhammadu Buhari na goyon bayan Oshomole domin ya gaje Oyegun a matsayin shugaban jam'iyyar APC jaridar ta da Vanguard ta bayyana cewa Adamu Oshomole tsohon gwamnatin jihar Edo shine shugaban kasa da kuma wasu jigajen jam'iyyar APC ke marawa baya domin zama sabon shugaban jam'iyyar ta APC comrade Adams Oshomole da ke zama tsohon shugaban kungiyar yan kwadugo NLC ta Najeriya wanda kuma ya fito daga yankin Niger Delta yanzu haka an bayyana cewa yana samun goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma wasu jigajen jam'iyyar domin mai gurbin shugaban jam'iyyar na yanzu a ƙarshe sai jaridar Tribune jaridar kuma da Twitter tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo na cewa babu wanda zai tursasa ni domin kuwa nayi zaman jarun a can baya jaridar ta Tribune ta rawaito Chief Olusegun Obasanjo wanda ke zama jagoran wata kungiya da ke neman sauyi a kasar na cewa baya tsoron tursasawa daga wani ko wasu domin kuwa a can baya ma an dore shi ba tare da ya aikata wani laifin a zo a gani ba tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo da ke jawabi ga ƴan kungiyar tasa mai suna Coalition for Nigeria Movement a birnin Ibadan ya shaidawa ƴan kungiyar cewa a kwanan nan kungiyar tasu za su zama jam'iyyar siyasa ƙarshen sharhin jaridan na wannan safiya kenan Babangida from Murya Amurka daga Lagos
to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Salamu alaikum sunana Ma'aru Tenayoyi Kumanda Liyan Agaji Jama'atu Musulun Islam a gada local government. Sako na ya ga wani ya sakuto mai ajin. Sa'ayi na shi ne siyar da ake yi na azumi da ke azumi na tarowa. Allah gwamnatin jihar Sokoto mai adalci a Aminu Waziri Tambuwal a faɗaɗa duba ainihin shirya bakin nan zuwa da nukan gannan gannan kuma da ƙauyuka.
Salamu alaikum BOA a wata suna na Abubakar Bisa na yin sallah karamar suna da yake a gidan kuna a nan Bauchi. Da gaskiya ya kamata Allah ya kawo mana kashe kashen da ake yi saboda gaskiya ba yi da amfani ana kashe rai saboda ba yi da amfani.
Salamu alaikum. Sunana Alhaji Malam Jihar Anwar Kwannawa a cikin Najeriya kuma jihar Sokoto a ƙaramar hukumar mulki ta Ilila. Ina son in bar saƙo akan gwamnatin jihar Sokoto akan ina roƙon don Allah don Annabi ta zo ta gina mana ɗakin azzakawa mai sanyi a Ilila bai kamata ba a matsayin Najeriya kuma jihar Sokoto a ce in hangawa ta zan in mutum ya zan babu sai an kai kwani.
Salamu alaikum biyo Hausa mai magana Sani mai na gida Kingari ina magana ne akan ɗan majalisar nan na jihohi da na tarayya masu yunkurin cewa su tsige shugaban ƙasa to duk matsalar da Najeriya ta shiga ciki ba matsalar suka su kuka kawo matsalar nan ba wai matsalar shugaban ƙasa ta ba don saboda ka dubi baje tsadin abin kudin alawus alawun da aka ba su bai su taimaka ma talakawa a jihohi ba su yi.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice.
A makon nan ake sa ran ministan harkokin wajen China Wang Yi zai yi tattaki zuwa Koriya ta Arewa bayan taron koli tsakanin shugabannin kasashen Koriyan biyu da zai shiga tarihi a suka kammala shi a makon jiya. China ta ce ministan harkokin wajen nata zai je Koriya ta Arewa ranar 2 da kuma 3 ga watan Mayu da zai kama da gobe idan Allah ya kai mu. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili jiya Lahadi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin ficewa daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da Amurka sa kula da Iran kan shirin nuclear kasar.
To madalla yanzu kuma annan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shiri cikiko har da shirin ilimi ga kwadan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa ku lafiya ko kuma ku lafiya.